الرحيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سوسرمو يكلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanku da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na Fatihar Rahma shirin da yake ba ku dama da mu aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addinin rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma na yi kuma da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shirin ne ta yi aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-36-0415 ko kuma ta adireshin email na fatiharrahma@yahoo.com da kuma shafin Fatihar Rahma da kidan da lalun sada zumunta na Facebook. Yau da yi muna asabar ne 11 ga watan Sha'ban na shekara 1444 bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da 4 ga watan Maris na shekara 2023 kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin namu Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jani Mu'oyan babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da Kirin Kano wanda ke ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana na Sidiris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu akan Allah bismillah
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in bayan haka ɗan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya bayan gaba zabe na ƙasa da aka yi a sabar da ta gabata kuma har aka kai ga fadar wanda yayi nasara cikin ƴan takarkaru da suke neman wannan kujera ta shugabancin ƙasa muna yi wa Allah godiya yadda aka yi zaben lafiya kuma aka gama lafiya inda wasu wurare da aka dan samu hatsaniya amma dai a dunkule za mu ce abu an sami yinsa cikin sauki da kuma kwanciyar hankali ba tare da tamun tashin tashina ba haka nan bayan fadar sakamako Allah subhanahu wataala ya sa an kai zuciya nesa an kuma kauce wa dukkan wani abin da aka saba yi na yabutsi da rikici da tashin hankali wannan abin da zamu yi wa Allah godiya ne akan sa muna kuma addu'ar Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana da wannan ni'imar azabukan da za a yi nan gaba Allah ya sa a yi su lafiya a gama lafiya kamar yadda duk kowa ya sani cewa duk sanda aka ce ga abu guda daya mutane biyu ko sama da biyu suna takara a kansa to dole ne dai mutum daya ne za a danka ba wannan abu ba zai yi dukkan su kowa ya samu ba kuma na tabbata dukkan wani wanda yake shiga harkar takara ya san da wannan cewa ko dai ya samu ne ko ya rasa abinda muke jan hankali a kansa ga waɗanda suka shiga waɗannan takarkaru suka nemi wannan matsayi na farko dai su yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya a kowane ne kowane hali da suka samu kansu a ciki sawa'un mutum ya yi tsinci kansa cikin wato ya tsinci kansa cikin wanda suka yi nasara ko kuma a'a abin da ya nema bai samu ba ya yi wa Allah godiya bai san hikimar da ta sa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba ma wancan shi bai ba shi ba mu sani cewa duka abubuwa na hannun Allah babu wani abin da yake hannun wani ba Allah ba mun yarda cewa Allah shi ne mai bayarwa kuma shi ne mai hanawa duk abin da Allah ya niyyar bayarwa babu wanda isa ya hana shi duk abin da Allah ya niyyar hanawa babu wanda isa ya bayar da shi mu musulmi an koyar da mu wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu wannan cikin sallolin mu ko bayan sallolin mu da muka yi na farilla mukan fadi wannan wato wannan kirari ga Allah subhanahu wataala cewa Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jadd minka jadd wato ya Allah babu wanda yake hana abinda ka bayar babu kuma wanda yake bayar da abinda ka hana kuma dukkan wani mai ji da isa isarsa ba za ta amfane shi gurin Allah ba wannan abu ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu addu'a ce zikiri ne da Allah da annabi ya koyar da musulmi ya rika fadarsa dan ya zanto yana halarto da shi a cikin dukkan al'amuransa na rayuwa cewa Allah subhanahu wataala shi ke bayarwa shi ke hanawa in yayi niyyar baka ba wanda isa ya hana ka in duk duniya za su hadu don su hana ka ba za su iya hana ka ba in yayi niyyar ya hana ka kuma babu wanda Allah ya isa ya baka shi to wannan ya kamata duka waɗanda suka shiga harkar takarkarun nan su rika jin wannan a zuciyarsu da wanda ya samu da wanda ya rasa wanda ya samu ya fahimci cewa Allah ne ya bashi wanda kuma ya rasa ya fahimci cewa Allah ne subhanahu wataala bai ga damar bashi ba kuma ya yarda cewa aikin Allah cike yake da hikima Allah subhanahu wataala baya yin wani abin da babu hikima sau tari dan adam saboda karancin ilimi da Allah ya bashi da sanin abin da yake gaban sa na gaibu dan adam zai so abu kuma ya zanto ba alkhairi ne gare shi ba ko yake abu alhalin kuma shine alkhairi gare shi Allah ya ce kutiba alaikum al-qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ce an wajabta muku yaki alhalin ba kwa so zuciyarku ba ta so amma tana yi wa ku ki abu da zanto shine alkhairi tana yi wa kuma ku so abu da zanto shine sharri Allah subhanahu wataala ne ya sani ko ku sani ba to ya kamata mu'mini ya rika jin wannan a tare da shi ko yaushe cewa kada ya zaci cewa duk abin da yake ki shine alkhairi gare shi ko ya sharri ne gare shi ko ya rika ganin sharri ne gare shi haka nan kada ya rika jin duk wani abu da yake so alkhairi ne gare shi ya yadda cewa zabin Allah shine zabi wal khairu fi makhtarahu Allah alkhairi yana cikin abin da Allah ya zaba masa kuma wajibi ne mu yadda da cewa Ubangiji subhanahu wataala ya hukunta komai da kaddara kai dan adam Ubangiji subhanahu wataala ya baka damar kai fafutuka ka nema ka bi dukkan asbab wato hanyoyi da ake bi na neman abu ka bi su shari'a ce ta ce kai haka kuma ta neme ka da haka amma wannan ba zai sa ka manta da cewa kuma Allah ya rubuta komai tun kafin halittar sama da ƙasa da sama da shekara wato tun kafin halittar sammai da ƙasa da shekara 50 ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka cikin hadisin Amr ibn al-As wanda Imam Muslim ya rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluq as-samawati wal-ard bi 50 alf sana Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta dukkan abin da zai kasance na kaddara ga halittunsa gabanin halittar sammai da ƙasa da shekaru 50 alf sana da shekara 50 saboda haka abin da duk ya faru shine abin da Allah subhanahu wataala ya riga ya rubuta babu abin da zai faru ba wanda Allah subhanahu wataala ya riga ya rubuta ba idza qada Allahu amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun in Allah ya riga ya hukunta abu kawai cewa zai abin da ya kasance zai kasance wa kana amrullahi qadran maf'ula annabi Allah ya ce al'amarin Allah wata kaddara ce da take wato aiwatuwa take aukuwa babu abinda zai hana ta tabbata wajibi ne bawa ya rika jin wannan kuma ya rika fahimtar cewa duk abinda Allah ya kaddara hukuncinsa ne hukuncinsa kuma tattare yake da adalci madin fi hukmuk adlu fi qada'uk wato hukuncinka da kazar da kai hukunta min mai zartuwa ne a kaina sannan kuma hukuncinka har ila yau abinda ka riga ka kaddara mun adalci ne babu abinda yake zalunci a cikin aikin Allah dan haka Allah subhanahu wataala yake cewa inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar komai da muka halitta mun halicce shi ne bisa kaddara haka Allah subhanahu wataala ya riga ya rubuta wannan wajibi mu'mini ya riga jin wannan sannan wanda Allah subhanahu wataala ya sa ya zanto ya samu wannan abu to ya sani cewa Allah ne ya bashi ba kokarinsa ba ba dabararsa ba ba hikimarsa ba karfinsa ba iyawarsa ba ba wasu mutane da suka tsaya suka yi masa campaign ko kuma suka yi masa wani kokari shi yasa su samu ba ya sani cewa daga Allah ne Allah subhanahu wataala yana cewa wallahu yu'ti mulkahu man yasha Allah yana bayar mulkinsa yana bayar da mulkinsa ga wanda ya ga dama haka nan Ubangiji subhanahu wataala ya ce qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha وتنزع الملك ممن تشاء kace ya Allah mamallakin mulki kana bada mulki ga wanda kaga dama kana kuma kwace mulki daga wanda kaga dama saboda haka yi cewa ba karfin sa bane ba dabara sa bace ba iyawar sa bace a Allah ne ya riga ya rubuta zai bashi a Allah ya ce wa laula idh dakhalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah me ya hana lokacin da zaka shiga gonarka Allah yana gaya ma wani wanda Allah ya bashi wato gonaki masu ni'ima masu amfanin gona da yawa su arziki a ciki kice me ya hana zaka shiga gonarka ba zaka ce ba sha Allah abinda Allah ya ga dama wato shi ya auku la haula wala quwwata illa billah babu wani karfi sai tare da Allah wato ubangiji subhanahu wataala shine ya bani ba karfi na ne ya bani ba to haka wanda ya samu mulki ya kamata ya rika shi cewa wannan mulkin da Allah ya bashi ba karfin sa bane haka nan wanda ya rasa shi ba ya rika jin cewa daga Allah ne ba saboda bai bi hanyar da ta kamata ya bi ba kawai shi ne ya sa da a ce yayi kaza da bai rasa mulkin nan ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana cewa kada mu rika cewa dama a ce dama a ce baya daga cikin dabi'ar mu'mini bayan abu ya riga ya faru yake cewa la taqul law anni fa'altu kaza kana kaza walakin qul qadarullahi wa ma sha'a fa inna law taftahu amal ash-shaytan kada ka rika cewa da kaza 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 ne da kaza kaza ne zai dauko dan me yace kace qadarullahi wa ma sha'a fa kaddara Allah ce kuma abin da ya ga dama ya aikata darar Allah ce kuma abin da ya ga dama ya aikata ya qadi Allah amran kana maf'ula dan Allah ya riga ya zartar da al'amari to dole abin zai kasance ce fa inna law domin cewa da a ce kaza annabi ce taftahu amal ash-shaytan wannan magana tana bude kofar aikin shaytan ne to shaytan zai shigo wa dan adam ta kawo masa waswasi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga wa abdullahi dan abbas tun yana karami cikin wasiyar da ya masa yake cewa wa alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak wa'alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yadhurruka bi shay'in lam yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayk rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf annabi yace da shi ka sani da a ce al-umma duka za su hadu a kan su amfanar da kai da wani abu ba za su iya amfanar da kai da komai ba sai da abin da Allah ya rubuta ba za su iya tsinana maka komai ba sai abin da Allah ya rubuta maka ci kuma ka sani da za su hadu gaba daya akan su cutar da kai ba za su cutar da kai ba da komai sai abin da Allah ya rubuta maka rufi'atil aqlam an dauke alkalma na rubuta komai an riga an rubuta an gama wajaffata suhuf takaddu kuma su riga sun bushe wajibi ga wanda ya samu da wanda ya rasa su sani cewa wannan abu ne daga Allah kuma ya riga ya hukunta mu halittu ɗan adam Allah subhanahu wataala ya riga ya rubuta mana sa'i wato mu tashi mu nema amma kuma kada mu manta lokacin da muke nema muke bin asbab cewa komai kuma Allah ya riga ya rubuta shi idan mun samu mu yi wa Allah godiya idan mun rasa mu yi wa Allah godiya mu sani cewa Allah bai ba mu ba dan mun kowa ko dan mu muka yi abinda wato zai sa Allah ya so mu ya ba mu wadancan kuma bai hana su saboda ba su da kima ko ba su da daraja ko ba su yi wani kokari ba yasa Allah bai ba su duk mu sani cewa da bayar wanda hana wanda daga Allah take jin wannan a zuciyar mu shi zai hana mu idan mun samu bijiji da kai shi zai hana mu murena wanda bai samu ba shi zai hana mu wulakanta wanda bai samu ba domin mun san cewa ba daga wajen mu bace ba daga wajen mu bane ba kokarin mu bane Allah ne ga dama ya ba mu wannan zai rage mana jiji da kai da nuna isa da wulakanta mutane ka duba ka ga Fir'auna lokacin da yake kafafa cewa shi yayi wa kansa kuma yana da mulki yana da iko yana da power a hannunsa saboda ka dole kowa ya kiya so ya bi shi saboda babu imani da Allah a zuciyarsa yana ga ya isa yin kansa komai ya rika takama cikin jama'ar sa bayan ya rina musu hankali to alaysa li mulku misr wa hadhihi al anharu tajri min tahti afala tubsiru yanzu mulkin masar ba a hannu da yake ba ba a hannu da mulkin masar yake ba ku duba ku ga ƙuramu yadda suke gudana ta karkashin gidaje na manyan manyan gine gine na ku ga ƙuramu ne suke gudu ta karkashin su afala tubsiru bai ba ku gani ne saboda haka ya rika wato cika baki da ƙarshe yaya ƙarshen sa ya zama Allah subhanahu wataala ya dulmiyar da shi a cikin ruwan da yake takama yana gudu ta ƙarƙashin gidansa haka nan Haruna lokacin da Allah ya ba shi dukiya maimakon ya gode wa Allah ya yi aiki da Allah zai yarda da shi ya so shi ya saka masa a cikin dukiyarsa sai dukiyar da ya rika jin cewa ai ƙoƙarinsa ne dabararsa ce iyawarsa ce ta sa ya samu kuma daman ya san in dai yana neman nan sai ya samu lokacin da mutanansa masu hankali suka nuna masa cewa dukiyar da Allah ya ba shi ya kyautata kamar yadda shi ma Allah ya kyautata masa wa ahsin kama ahsanallahu ilayk wa la tabghi al-fasada fil ard inna Allah la yuhibbu al-mufsidin وابتغي فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنسى نصيبك منها وأحسن كما أحسن الله إليك سكتي أبين الله يباك كني من غير الله رأيش باكما أنا نفهم كما تربان كان الدنيا كي أمباني لشي تكين أبين زي تيما كامك على يوكة الدنيا أما كما تلاهرة كما كتيما كاو متاني كما يند الله تيما كامك كتو تتامس كما يند الله كيو تتامك كده كنيمين برناء باين كسا الله باية سمب برنتا da ya budu baki sai cewa inna ma utitu huwa ala ilmin indi da man na san Allah zai bani wannan ilimi na ne kokari na ne ya bani wannan to kaga daga ƙarshe ya Allah ya nuna masa ya masa cewa to da kai da abin da ya baka din duk ya nuna maka dashi ne kuma yana iko akan Allah ƙarshe ce fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wa ma kana min al-muntasirin sai Allah ya sa ƙasa ta haɗiye shi da shi da gidansa gaba ɗaya kuma ya wayi gari babu wani wanda zai taimaka masa cikin mutanen da yake suke kewaye da shi suna zuga shi ba wanda ya iya kawo masa agaji ko taimako shi kuma damun ba zai iya wa kansa komai ba Allah ya kwace komai daga hannunsa to wannan shine sakamakon wanda zai riƙa jin cewa ni'imar da yake ciki iyawarsa ce ƙoƙarinsa ne ƙwarewarsa ce ta sa ya samu sai Allah subhanahu wataala ya kwace komai daga hannunsa cikin kankanin lokaci baina ashiyatin wa duha ba zato ba tsammani hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun sai mutun yana cikin alfahari da fariya daga abinda yake ganin an bashi sai Allah ya kama shi kwatsam ba zato ba tsammani ya wayi gari tsiya tsiya baya ga tsuntsu baya ga tarko ba duniyar ba lahira wajibi ne wanda Allah ya sa ya samu ya ji cewa samun daga Allah ne kuma ya fitar da jiji da kai da nuna isa da wulakanta mutane daga zuciyarsa ya cire tunanin ramuwar gayya in an yi masa wani abu a'a ya sa abinda yake manufa ce mai ma'ana ta taimakon al'umma a gaba sanadu wanda ya samu ya sani cewa samun nan musamman abin da ya shafi mulki ko dukiya jarraba ce daga Allah jarraba shi Allah zai yi wani nauyi da ya dora masa da zai ga cewa shin nauyin nan zai sauke shi ko kuwa a'a ba zai sauke shi ba zai yi gaskiya ko ba zai yi gaskiya ba zai adalci ko ba zai adalci ba zai riƙe amana ko ba zai riƙe amana ba in yayi gaskiya yayi amana ya ga kyakkyawan sakamako a duniya lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasana sannan alahira ma kuma ya ga kyakkyawan sakamako wala darul akhirati khairun wala ni'ma darul muttaqin. Allah ce wanda duk suka kyautata a duniya suka kyakkyawa, sannan lalle gidan lahira shi yafi alkhairi, kuma ma dalladin gidan masu takawa. Idan zai kyautata to zai ga abin da yake mai kyau a nan duniya, kuma zai ga mai kyau a lahira. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa satahrisuna ala al-imara wa satakunu alaikum wa satakunu alaikum nadamatan illa khizun wa nadama wa satakunu alaikum khizun wa nadama illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alayha. Za ku ta kwadayin samun mulki, samun matsayi. Annabi ce kuma za ta zabe muku nadama da wulakanci a ranar gobe kiyama, sai ga wanda ya rike abin nan da haƙƙi da haƙƙinsa, kuma ya sauke nauyin da yake kansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innaha amana wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadama wa ni'matul murdi'a wa bi'satul fatima. Shugabanci Annabi ya ce amana ce, amana ce, innaha amana wa innaha khizyun wa nadama. Sannan shugabanci wulakanci ne da nadama ranar gobe kiyama, wato ga wanda bai yi gaskiya a cikin sa ba, bai rike amanar da aka bashi. Annabi ya ce ni'matul murdiya, lokacin da take shayar da kai, ma'ana lokacin da kake cikin wato ni'imar da jin dadin wannan mulki, ka ci mai daɗi, ka sha mai daɗi, ka kwanta guri mai daɗi, ka je inda kake so a yi maka jiniya, ka zo a dare a baka guri a girmama ka, a yi maka kaza a yi maka kaza, kana jin daɗi. Wannan duk lokacin da take shayar da kai ne, kana madalla. Amma Annabi ce wa bi'satil fatima, tir da lokacin da za ta zo yayi ka, lokacin da wannan mulkin za ka rabu da shi, ka haɗu da Allah kuma, a lokacin kuma a shiga lissafi abubuwan da ka karɓa da abubuwan da ka yi mai kai da su. Idan Allah subhanahu wa ta'ala zai wa mutumin da yake shi kadai da ya nemi kudinsa da gumin goshinsa ya samu, aka ce sai a masa hisabi ta ina ya samu, ta yaya kashi, ina ga wanda za a tattara dukiyar al'umma, a danka masa amana, a ga wannan tabbas shi ya fi cancantar a tsayar da shi a masa hisabi dukiyar nan ta jama'a da aka danka a hannunka, ta yaya ka kashe ta, ta yaya ka fitar da ita daga asusun al'umma, ta yaya kuma ka sarrafa ta. To kaga a nan ne ido yake rena fata, a nan ne gizo yake saka, shi ne wa bi'satil fatima, tir da wannan mai yayi lokacin da ta zo yayi ka, a lokacin ne kuma za ka yi tir da wannan yanayi da shi ciki. Ashe kaga ya kamata mutane su riƙa jin cewa shugabanci mas'uliyya ce, abu ne da za a tambaye ka a kai, kuma dole za ka ansa. Babu maganar lauya ya tsaya maka, babu maganar yaga takardu ko a batar da wasu files, komai yana gurin Allah wa kulli shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, komai Allah ya kirdige shi. Saboda babu mafita, kai da kanka za ka riga bayani da kanka, kai gabobinka su yi bayani. Saboda ya kamata duk waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su wannan abu a hannunsu su rika tunanin wannan. Sannan kuma game da zaɓe da za mu so nan gaba wanda ya shafi wato zaɓen gwamnoni da 'yan majalisar jiha, kamar yadda muka yi ta nasiha a wancan karan, wannan ma za mu nanata. A guji amfani da ƙarfi, a guji amfani da matasa don tada tarzoma, a guji zubar da jini ko salwantar da dukiya. Ku sani cewa annan abu Allah ya riga ya rubuta shi, an riga Allah ya gama komai da wanda zai samu da wanda ba zai samu. Saboda haka amfaninka da 'yan daba ko matasa marasa aikin yi ko wasu 'yan iska ko wasu 'yan ƙato da gora ko 'yan menene, amfaninka da su ba shi zai sa Allah ya baka ba. In Allah bai niyyar baka ba, ba za ka samu ba. Sannan kuma ka bi wasu hanyoyi na saban Allah wanda kuma sai ya kama ka akan su, ka zubar da jinin wani sai Allah ya tambaye ka akan wannan ka ji wani rauni sai Allah ya tambaye ka akan wannan sai ya yi maka hisabi akan wannan ka ci mutuncin wani ka raza na wani ka tsoratar da shi ka hana shi kwanciyar hankali sai Allah ya tambaye ka akan wannan ka hana wani ya samu haƙƙinsa sai Allah ya tambaye ka akan wannan saboda ka samu baka samu ba sai Allah ya maka wannan lissafin kuma abin da duk kai Allah ba zai baka ba saboda wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah yu'ti bir-rifq ma la yu'ti bil-'uf Allah yakan bayar ta hanya da take mafi sauki ta hanyar bin hanyar sauki akan abin da ba zai bayar ba ta hanyar bin hanyar karfi da tsanani annabi ya ce fa inna ma 'inda Allah la yunalu bi-ma'siyatihi abinda Allah yake gurin Allah ba ta hanyar saba masa ake samu mutun nawa ne yazo yayi rigimar yayi facaka da dukiya ila ta al'umma ya tayarwa da wasu hankali ya zubar da jinin wasu ya ji ma wasu rauni yayi ci mutuncin wasu karshe wani sai ya ci zaben wata guguwar ta zo kuma ta fada shi jiya nawa ce aka yi zabe wani yana murna ya ci zabe karshe kotu ta kwace ta ba mu wanda yake bin sa an ga wannan a jihar Zamfara an gansa a wasu jihohi to kuma duk abin da yake kafin ya kai ga samun nasarar a ce ya ci sai Allah ya tabbe shi wannan kasancewar an kwace daga hannunsa an ba abokin hamayya sa ba shi zai sa Allah ya kyale shi ba ba ce yayi asara ba don haka kyale shi ba ko wannan zai sa kyale shi to kaga ashe ka nema gurin Allah ga bi hanyar da ta dace in ka cancanta Allah ya rubuta zai baka sai baka amma da zarar ka nuna cikin wa Allah cewa ko da saban Allah sai ka samu sai Allah ya hada ka sannan kuma ya yi maka wani kamun da babu wanda zai iya kwatar ka ko a nan duniyar zai iya baka mulki ya jefe ka da wata rashin lafiyar da kana ji kana gani wasu ne za su yi mulki kai ta lafiyar ka babu kuma wanda zai iya baka lafiyar a cikin su saboda haka a guje ma wannan babu hankali da tunani kamar mutumin da zai shiga wannan takara ya bi hanyar da ta dace kuma ya zanto bai samu ba ya fito ya ba wanda ya samu din nan goyen baya ya yi masa murna ya kuma nuna a shirye yake duk wani taimakon da yake so ya bashi babu wayewa da ta kai wannan babu hankali da yake babu tunani da yake wannan ga duk wanda zai nemi shugabanci irin wannan amma ta da jijiyar wuya da ta da tarzoma da ta da hargitsi da ta da wannan ba hanya bace mai kyau idan ba mutun yana ganin an yi wani abin da ba daidai ba to akwai dokoki da ake da su da tsare-tsare da ake da su na ƙasa wanda zai iya neman haƙƙinsa a kotu nawa aka yi irin wannan kuma aka shiga kotun kuma aka yi masa saboda haka in an yi abin da ba daidai ba ya tara hujjojin da yake da su zai shiga kotu a yi shari'a in yana da gaskiya a bashi in ba can kotun ba a bashi gaskiyar ba ya dangane mai da Allah haka Allah ya so wataƙila akwai wata hikima da sa Allah bai bashi ba to haka mata wajibi a guji tarzoma da tada hankali su kuma waɗanda za a yi amfani da su sani cewa babu asararru kamar su wanda za a yi amfani da shi wajen a tada tarzoma dan wani ya samu kujerar da yake nema kujerar dan majalisa ce ko kujerar gwamna ce ko wace irin kujera a yi amfani da shi a dan bashi wani abin da bai wuce kudin chocolate ba bai wuce kudin biscuit ba bai wuce kudin da zai cinye shi a yi dide ba ba tare da ya mako shi ba ya daukar wa kansa zunubin da babu wanda ya isa ya soke masa shi ya yi asarar lahirarsa saboda duniyar wani ya kona kansa saboda wani ga haske ina asara da ta kai wannan ina tabe wanda ta kai wannan ina rashin wayewa da gidadancin da ya kai wannan saboda haka matasa su guji dukkan wani abin da zai za a yi amfani da su wajen a ga an tashi ta da tarzoma kana da ra'ayi je ka bayyana ra'ayinka a cikin akwatin zabe ka tafiyarka Allah ya yi ra'ayin nan naka zai samu wato rinjaye shi kenan sai bai samu ba ka dai kaddamar da abin da kai kake gani kai addu'a wanda Allah ya bawa ya zama alkhairi ga al'umma saboda ka ubangiji shi ya ga dama ya dauka ya danka masa mu roƙa masa Allah ya bashi ikon yin adalci cikin abin da ya bashi ya hada shi da mashawarta na kwarai ya hada shi da abokan aiki da kwarai su taimaka masa tallafa masa zama masu yi masa addu'a akan wannan muna addu'ar Allah subhanahu wataala ya sa wannan zabi da za a shiga sati mai zuwa a yi shi lafiya a gaba shi lafiya kuma Allah ya mana kyakkyawan zabi yayi zabin da za mu murna ba zabin da za mu yi da na sani ba ya danka mulkin al'umma a hannun waɗanda za su zama masu adalci masu gaskiya masu tsoron Allah Allah subhanahu wataala ya mana zabi ba wai zabin mu ba zabin Allah shi yafi namu domin zabin Allah akwai hikimar da mu ba mu santa ba da take ciki muna iya dacewa a cikin namu muna iya rashin dacewa Allah ka ba mu dacewa
to musulmi malalla saka dalkari to tabe mu tafarko a wuta su daga wanda yake cewa malalla shin ya inganta cewa zaben sayyidina Abubakar da aka yi a matsayin khalifa manzo sallallahu alaihi wasallam ƙuri'a aka yi kafin zaben ta sa
zaben sayyidina Abubakar ba ƙuri'a aka yi ba lokacin bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam Abubakar da Umar zanzo za su wuce su je gurin da ake magana rasuwa sai wani daga cikin sahabbai ya zo ya tare su a hanya yake cewa ku yi maza ku je Saqifa Saqifa wani wuri ne a cikin Madina ku tafi can akwai abin da in ya faru zai zama tashin hankali ga al'umma ku je ku riski al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam kafin kansu ya rabu suka je suka samu wasu sun taru cikin mutanen Madina sun fara tattaunawa akan waye zai mai gurbin annabi sallallahu alaihi wasallam wasu sun fara cewa kowane bangare a samu shugaba kawai minna amirul waminkum amir suka je suka samu Sa'd ibn Ubada da sauran wasu daga cikin sahabbai suna gurin mutanen Sa'd ibn Ubada da mutanen al-Aws suna kokarin su bashi shugabanci domin da man shine shugaban kabilar su to shine a lokacin suka riske su sayyidina Abubakar yayi magana sayyidina Umar ya tashi shi ma yayi magana bayan da sayyidina Abubakar yana so a sa Umar Umar ya tashi sai ya ce ya kama hannun Abubakar ya ce ya be shi ya faɗi matsayin sa a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan shi ya kamata ya zama khalifa anan duka jama'a suka tafi suka amince da shugabancin sa sannan aka watsi daga baya kuma aka zo aka yi mubaya'a ta gari gaba daya ba wai ƙura'a akai ba wani ya fito takara wani ya fito takara a ga waye ya fi lokacin sayyidina Umar shi kuma shi ya fitar da waɗanda wato a cikin su za a zabi guda ɗaya mutum shida a cikin mutanen shida din nan akwai Usman ibn Affan akwai Ali ibn Abi Talib akwai Abdurrahman ibn Auf akwai Az-Zubair ibn Awwam akwai Sa'd ibn Abi Waqqas akwai Talha ibn Ubaydillah duk waɗannan guda shida suna cikin mutane da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirya aljanna suna cikin mutanen da as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wanda suka fara shiga musulunci tun farko kuma wanda suke da dattako suka ba da gudunmawa mai girman gaske a tafiyar addinin musulunci da taimakawa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kowannen su daga cikin zama shugaba a lokacin ya cancanta yayi daidai yace to a cikin su su je su zabi shugaba ɗaya daga cikin to haka suka je ita tattaunawa tsawon kwana uku har aka kai ga samun wato Usman ibn Affan cewa shi ya kamata ya tafi shugabancin to daga baya Abdurrahman ibn Auf ya bi cikin gari wato gida-gida yana bujirar musu da ra'ayin Ali ko Usman dukkaninsu suna zabar cewa Usman ya fi shekaru yana da shekaru fiye da na sayyidina Ali kuma sannan yana da kurzuwa ga gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma kamar yadda sayyidina Ali yake da ita ta saboda haka aka yi shelar cewa sayyidina Usman shi ne zai zama khalifa wanda shi haka shi zaben sai ya kasance ba wai zuwa aka yi ana jefa ƙura'a da sauransu ba lokacin da sayyidina abin da sayyidina Usman shi kuma ya rasu jama'ar Madina suka zabi Ali to kuma lokacin abubuwa sun fara hargitsewa daga baya dai abin ya tafi a haka wannan dai shine abin da ya faru
to sai wannan mai tambayar shi kuma yake cewa malam wani lokaci ne yafi dacewa ne ya azkar bayan kiran sallah na biyu ko kuwa bayan an idar da sallar asuba
bayan asuba bayan an gama sallar asuba lokacin ne zai yi azkar na safiya
wanda kuma yake cewa Allah bala idan mutum bakin ciki yana damun sa tare da damuwa a ransa menene mutum zai ta furtawa domin mantawa da wannan damuwa gaba da ya ransa
to yana daga cikin abinda musulunci koyar du'a'u zinnun shine annabi Yunus alayhi salam nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da'watu zinnun subhanaka لا سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يجي دعوة لم يدعو بها مسلم إلا استجاب لها الدعاء تي باب من مسلمين ذيرو الله بيت سي الله أنسى النبي يونس ينا تكين دامو ومن ينا تكين تكين كيفي يوانا الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ونا نجا تكين أبدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول kana cikin sahihaini akwai hadisi Abdullah ibn Abbas Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana addu'a fil kar cikin damuwa ya kance la ilaha illa ant al azim al halim la ilaha illa ant rabbul arsh al azim la ilaha illa ant rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsh al karim Nabi yana fadar wannan yana cikin damuwa. Akwai hadisin Abdullahi dan Abbas da akwai rauni a sanadinsa. Kamar dai addu'a ce wacce ke mai kyau wato idan mutum ya zanto yana yin ta shi ma abu ne da Allah zai iya bashi sauki a cikin damuwarsa. Ita ce Allahumma anta Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadika. ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي لذلك شاونا الدعاء سيدة متن إذا نييت الله سبحانه وتعالى إلا ذهب الله همه وغمه سيئا لا يفتفي مسألة موسنة بكين شكنسا ya canza masa bakin cikin sa da farin ciki sauraka wannan ita ma abu ne da addu'a ce da mutum zai iya yin ta lokacin da yake cikin damuwa Allah zai yayi masa ina daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ga shiga damuwa shine shiga sallah ya shiga ya ta kama yin sallah na nafila kana idza hazabahu amru fazi'a ila as-salah abu in ya dame shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi gaggawa zuwa ga sallah domin sallah tana taimaka Allah ce wasta'inu bis-sabri was-salah ku nemi taimakon Allah ta hanyar haƙuri da kuma sallah saboda sallah tana daga cikin abin da yake kwantarwa da mutum hankali ya lallashe zuciyarsa
sai wannan kuma yake cewa mallam shi dole ne idan mutum yayi zaman tayya sai yayi salati ibrahimiya ko kuwa yayin da cewa idan mutum bai yi shasara bai salatin ba ba shi da sallah
jumhur wato mafi yawa daga cikin malamai a inda suka zama kan cewa salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah sunna ce amma ba wajibi ba akwai wanda suka wajabta shi kamar Shafi'iyya da wasu daga cikin Hanabila suna ga wajibi ne a tahiyya ta biyu amma ba faɗa magana ba fi inganci cewa ba wajibi ba ne idan mutum ya yi shi to ya yi wani abu na sunna a sallah sallarsa tana da kamala fiye da wanda bai yi ba amma in bai yi ba za a ce sallar shi ta ɓaci ko ya bar wani abu wanda yake wajibi a cikin sallah
to sai mai tambaya na gaba shi kuma yake cewa shin mallam menene inganci idan mutum ya ɗauki rubi yana lazimi ko kuma yana wasu azka idan an masa magana ba zai amsa ba sai ya gyara murya shin hakan ya inganta
mai azkar mai karatun alqur'ani ba a hana mishi yin magana ba dan yana cikin karatun Qur'ani wanda aka hana yin magana shine wanda yake sallah wanda yake cikin sallah wanda an hana shi da fi salati la shughla ita kanta sallah wani shuguli ne da ba a san cewa qul lillahi ta'alikin da farko sahabbai in suna sallah suka yi magana a zo ai musu tabbaya har ma har ta kasuwancin su ma ina sallah sai su dinga tattauna ta shine Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da fadarsa qul lillahi ta'alikin حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقوموا لله قانتين فصيا غبن الله كنا ماسو داء كنا ماسو خشوعي تو daga lokacin sai zanto sun daina yin magana a cikin sallah sallati ita ce aka hana magana amma karatun qur'ani wani zikiri ne da in ka tsaya kai magana zaka yi cigaba da shi ba zai yanke ba haka nan binan azkar zaka ruka da yi dan ka dakata ba zai yanke ba amma sallah in kai magana kana cikin sallah ta baci sallati ita ce aka hana magana mutum yana azkar ko yana karatun qur'ani wani ya shigo ya masa sallama zai iya tsayawa ya ansa sallama ko bai ci gaba da wannan karatun qur'ani ba tare da ya samu datsewa ba ko kuma ba tare da ya lalace ba saboda babu wani nassi da ya hana mai zikiri ko mai tasbihi ko mai takbiri ko mai tahmidi ko mai karatun qur'ani ya yi magana yayin da yake cikin wannan idan har bukatar yin magana ta taso ba a zuwa da yin da za ta yi ba magana ba wani ya yi gyaran murya ko abin da duk ba bu inda aka faɗa haka
sai wannan shi kuma yake cewa malam shi ne idan yayi azumi yakan tsaya a gida yayin sallah magrib har tare da iyalansa saboda yana yi masa wahala ya ce sai ya je masallaci sannan ya dawo ya sha ruwa shi ne yake tambayar shin hakan da yake yi yayi daidai
shan ruwa daban wa zuwa sallah shan ruwa shi ne ya buɗe baki shi da bino dan ci wani abu yayin sallah sai ya dace abinci kuma ya ci cikin sa ba ana nufin cewa in ya sha ruwa sai ya koshi ba shi ne shan ruwa ka buɗe bakinka ba a cikin kawai na ce buɗe baki yana da bakinka yana da riba kai ba ka sa komai a cikin ka an yi kiran sallah ka sa da dino ka da sha ko kuma da kariski kariki ko da raka'ar karshe ka samu ya fi a ce baka ji abin nan ba wai ana nufin in ka sha ruwa sai ka gama cin abinci kana sannan kar ka sha ruwa to inda har zaka samu wannan ko da raka a karshe ka samu ya fi a ce baka je din ba sai dai in ba ta kila ko nisa ce nisa ne da masallacin yana da nisa sosai ta yadda tafiya da dawowa din tana za ta wahalata shi wannan kuma ujiri ne za a iya duba shi
sai wannan shi kuma yake cewa malam ya inganta cewar kafirci ne mutum ya haɗa mazhaba guda biyu dole sai dai mutum ya ɗauki ɗaya kawai
ba wanda ya taɓa cewa kafirci ban taɓa jin wani littafi an rubuta cewa don kare da mazhaba kafirci kai ba ita mazhaba ba shari'a take nufi ba shari'a ɗaya ce ta ce shari'ar annabi sallallahu alaihi wa sallama da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi da ita ya saukar masa da alqur'ani ya karantar da wannan alqur'ani ya bayyana shi da sunnar sa sallallahu alaihi wa sallama sai suka ji daga bakinsa suka nakalto wannan bayanin suka karawa al'umma bayanin wasu abubuwa da su suka fahimta daga annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan ita ce shari'a ita ce yayi wajaba kowa ya kankame ya rike babu wani wanda aka yi kuma yake da damar ya kawo wata shari'a bayan wannan amma ita mazhaba abin da ake kira da mazhaba fahimta ce ta wasu al'amura da aka samu sabani akan su wasu suka ce kaza daga cikin malamai wasu kuma suka fahimci wani abu daban saboda wasu dalilai da dama wanda ba mu da lokacin da za mu ce mu bayanin dalilan da zai sa a samu sabani amma dai sabani ɗabi'a ce da take tare da ɗan adam dole za a saba wajen fahimtar wasu abubuwa saboda sabani da ake da shi wajen ƙarfin fahimta ɗin wajen tattara nassussukan da za a yi bayani a kansu wanda ta ba ya sa aka samu saɓani wani ya ce kaza wani ya ce kaza to wannan saɓanin da aka samu shi ne aka har mazhabobin nan suka kafu shahararru da aka sani guda huɗu da wanda ba su shahara ba wanda su ma duk an yi su a tarihin musulunci ba a cewa don ka fahimci wani abu a nan ka fahimci wani abu a can ka fahimci wani abu na uku a can ko wanne ka yi aiki da shi a mahallinsa a ce ka kafirta ba dalilin sa kafirta kuma wannan cikin malamai babu wanda ya kubuta daga wannan su kansu suka yi fatawa yau gobe su sake saboda sun gano wani abin da jeba su dani shi ba babu cikin su wanda ya ce maganar sa ita shari'a ce in ka in baka rike ta baka kauce wa hanyar Allah babu la Abu Hanifa wala Maliku wala Imam Shafi'i wala Imam Ahmad babu cikin su ne kowannen su cewa yake shi mutum ne yana yin daidai da kuskure saboda haka ba wanda ya taba cewa dan ka bi wannan mazhabar anan ka bi wannan mazhabar anan shikenan ka kafirta in aka faɗa haka to ai kusan a cikin su a imman kansu dan sukan canza ra'ayi su koma kan wani ra'ayi Imam Shafi'i yana da al-mazhabul qadim yana da al-mazhabul jadid Imam Ahmad zaka same shi a matsala ɗaya yana da kauri uku hudu ko biyar da haka yau ya faɗi wannan gobe wannan hadisi ya bayyana gare shi ya ga cewa maganar sa ta je ba haka ba ta yi ya bi wannan haka nan imamu Malik akwai matsalolin da almajiransa suka saba masa akai suka bi ra'ayin wasu wanda ba shi ba kaga kenan ba wanda zaka bari a cikin al'umma ba ce sai ka kafarta shi ba wanda ya taba faɗa haka
to sai mun yake jama'a tambayar sai ita ce ya da ana cewar duk wanda Allah ya baiwa baiwa ko kuma yayi wa baiwa to ranar alkiyama sai ya tambaye shi ta yadda ya amfani da wannan baiwar da ya bashi to shi ne ke tambayar malam ya abin yake ga wanda Allah ya baiwar yin waka
wanda Allah ya ce summa latus'alunna yawma idhin 'anil na'im da abin da yake ni'ima ce Allah ya baka ya ni'imta ka da shi to sai Allah ya tambaye ka ya ka gudanar da wannan ni'ima Allah ya baka dukiya ya kai da wannan dukiyar Allah ya baka ilimi ya kai da wannan ilimin ka faɗi gaskiya ka karantar da al'umma ka goyi bayan gaskiya ko ko a'a ka koya ilimi ka goyi bayan ƙarya ka yi fatawa ta ƙarya duk sai an tambaye ka kan wannan ni'imar mulki Allah ya baka ya dora ka akan wasu ka yi adalci a cikin mulkin nan ko ba ka yi adalci a cikin sa ba ƙarfi Allah ya baka ƙarfin nan ina ka gudanar da shi ka yi amfani da ƙarfin da Allah ya baka wajen zalunci ne ko ko a wajen kare gaskiya da kare wanda ake zalunta domin kada a zalunce shi da hana wanda yake zalunci kai zalunci duk wani abu da Allah ya baka na ni'ima shine Allah ce sai an tambaye ka ita waka waki wani abu ne hiba ce wani bangare na ilimi idan kana da hikimar rubuta maganganu na hikima na jan hankali ka rubuta maganganun da suka yi amfani wajen kiran mutane zuwa ga gaskiya da tsaye da gaskiya da yaɗa ɗabi'u masu kyau da jan hankalin mutane zuwa ga abu mai kyau da hana mutane zuwa ga abu mara kyau ta hanyar hikimar da Allah ya baka samu lada a nan a kai amfani da wannan hikima da Ubangiji ya baka wajen assasa barna da yaɗa fitsara da fadala da rashin da abin da bai dace ba to kai ma sai Allah ya kama ka da wannan so akwai waki akwai kuma waka wannan kuma da za a zo a ta buga kayan kada-kada da sauransu wannan kuma ba a kiranta wata baiwa ce da mutum zai tunkaho da ita amma akwai waki na hikimomi da a cikin su akwai irin su Hassan ibn Thabit akwai irin su Abdullah ibn Rawaha akwai irin su Ka'ab ibn Malik dukkansu suna cikin abin nan wanda suke kwararru wajen harkar rubuta waki wanda muke cewa muke kiran su waki na rubuce suna da wannan kuma al'umma ta amfana da su sun amfana musulunci
to sai wani ke ce malam shin ya inganta cewar ba kowane dan aljanna ne zai ga Allah ba
duka wani dan aljanna babu wani wanda aka ce dan aljanna ne ba zai ga Allah ba ni ban san togaciya ba amma dai abinda nusu suke nuna cewa mu'mini za su ga Allah mu'mini za su ga Allah aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ce wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira wasu fuskoki a wannan ranar nadhira masu haske ne sannan kuma masu duba ne zuwa ga ubangijinsu waɗansu ne mu'mini Allah ya faɗi cewa kafirai a ranar gobe kiyama za a yi shamaki tsakaninsu da ganin ubangiji Allah innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun Allah ce kalla fa fau lalle su a ranar nan waɗanda ake tsare su ne ko ake shamakance su daga ganin ubangijinsu saboda an shamanci kafiri kaga kenan mu'mini shi ba zai ga shamaki tsakanin sa da ubangijinsa ba ya tabbata hadisin Amr ibn Murra Nabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa bayan ƴan aljanna sun shiga aljanna Allah subhanahu wa ta'ala zai kira su cewa shin in kara muku su ce ya Allah alam tubayyid wujuhana alam tudkhilna aljanna ya ubangiji ba ka haskaka fuskokinmu ba sun yi haske kuma ka shigar da mu aljanna ma'ana wani abu kuma za a kara mana fiye da wanda aka ba mu fa yukshafu alhijab sai a yaye musu shamaki da ke tsakaninsu da ubangijinsu fama a'tu yawma idhin shay'an ahabba ilayhim min an-nazari ila rabbihim ce annabi ce babu wani abu a ranar da za a ba su da yafi kallon ubangijinsu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta allazina ahsanu alhusna wa ziyada wanda duk suka kyautata to suna da sakamako mafi kyau da ƙari wanda ƙarin hadisin yana nuna shine ganin ubangijin su ranar gobin kiyama, kuma wannan shine fassara da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi wa ayar nama Umar, Uthman, Ka'ab ibn Malik, Hudhaifah ibn al-Yaman da sauran sahabbai haka nan da yawa daga cikin tabi'ai. Saboda wannan shine abin da ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innakum satarawna rabbakum يوم القيامة كما ترون البدر لا تضامون لا تضامون في رؤيته وترى أن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل شيل صحابي حديث جرير ابن عبد الله البجلي وأن ابن تيمية كتشيني ببي كان حديث إذا أكرويته كما يقول الله سبحانه وتعالى على قوم القيامة جوا النبي ينزل لصحابي تندري درن قوم شاهد وتعلق وتعيش كينا حسكي annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli farin wata ya kalli hasken sa yake cewa lalle ku ranar gobe kiyama za ku ga ubangijin ku kamar da kuke ganin hasken nan ba tare da kuna turbitsi tsiyeniya da turereniya wajen kallon sa ba, wato duk yawan ku yanzu anan da wanda suke wani guri za su daga kai su ga wancan nan ba tare da wani yana cewa an kare mu gobe na gani haka za ku ga ubangijin ku ranar gobe kiyama. Babu magana cewa wasu za su gani muminai a aljanna, wasu kuma za a hana su ganin Allah. Abul Qur'ani ya nuna mana kafirai su za a hana su ganin Allah, haka kenan muminai za su ga Allah, wanda ita ce kuma aqida ta Ahlus Sunna wal Jama'a suka tafi akan ta sabanin wasu kungiyoyi da suka saba ma wannan cewa ba za a ga Allah ba, ba za a gan shi a duniya ba, za a gan shi a lahira ba. Mu a gurin ba za a gan shi a duniya ba, amma a lahira za a gan shi.
Masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan karkashin shirin a wannan rana, sai dai kuma za ku yi aiko mana da sakonnin tambayoyin ku ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-36-0445 ko kuma cikin adireshin email na fatirrahma@yahoo.com da kuma shafin fatirrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. A madadin shi malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Salim Mali Jalim OYN, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kenan Kano, wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin. Ana sai da sasan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.